sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yau Talata 22 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
Yau aka yi jana'izar komandan rundunar soji na garin Dambo a jihar Borno Kanar Tahiru Chiroma Bako da wasu yan bindiga da ake ganin yan Boko Haram ne suka kashe shi fiya. Tututtuka masu yado ta Amurka ta gaggauta cire wani karin bayanin da ta saka a shafinta na internet kan yadda cutar corona ke yaduwa a China. Hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da kasar Myanmar.
Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa masu nazarin harkokin yau da kullum a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su game da wani tsarin bada lamuni da babu ruwa a ciki da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi.
Riba ta zama biyu, ita gwamnati za ta rabauta da zarar musulmin da da suka ki zuwa banki suka yadda suka je. To da ribar da take ci idan mutane suka shiga tsarin banki za ta rabauta da wannan.
Bayan shafa fiye da watanni biyar da rufe makarantu da wuraren ibada a jihar Lagos da ke Najeriya sakamakon cutar annobar COVID-19 an sake buɗe su, to ko me jama'a suke cewa?
Allah da ikonsa ya yi aiki yana talahawa al'ummarsa na cikin rayuwa. Gashi an buɗe masallaci da su coci, yanzu kowa na walwala yana shiga coci yana shiga masallaci.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma in sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau aka yi jana'izar komandan rundunar soji na garin Dambo a jihar Borno Kanar Tahiru Chiroma Bako da wasu yan bindigar da ake ganin yan Boko Haram ne suka kashe shi jiya a wani harin kwantam auna. Ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da rahoton.
Irin yadda aka yi jana'izar kanar Tahiru Chiroma Bako kenan, wanda Allah ya ware rasuwa a jiya bayan wani harin kwantam auna da ake zargin cewa wasu ayan bindiga ne suka kai masa a ragamar hukumar Dambo da ke jihar Borno a lokacin da aka ce yana sintiri tsakanin garin Dambo da sabon gari. Marigayi kanar Bako dai shine komandan rundunar soja na garin Dambon, da kuma aka ce an far masa ne tare da wasu ma'aikatansa guda biyu wanda dukkaninsu Allah ya ɗauki ransu. Sai dai an gudanar da jana'izar kanar Bako ne a bainar babban hafsan sojan ƙasar Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Yusuf Bodatai, tare da wasu manyan sojojin kasar a farkin soja da ke mai malari, yayin da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana kanar Bako a matsayin jarumi jajirtaccen soja wanda bai tsoro.
Under his command, Dambo was never defeated. He remained resolute.
Ya ce jajirtaccen na aikin soja, kuma tun da yake garin Dambo ba taba cin sa yaki ba, mutum ne da ke hakikan cewa kan ayyukansa na soja da kuma ya san ya kamata, kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka karya lagun ƴaƴan kungiyar Boko Haram a jihar Borno kai har ma da jihar Yobe. Na san kanar Bako shekaru uku da suka gabata, kuma na san irin kwazon sa. Ya ce muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta masa ya samu komarsa gidan aljanna ne.
Please to announce that Governor Borno State will provide a visiting house to him, to his families. But we shall also support the family. Government will release a check of 20 million naira for them to now take care of themselves. The check will be handed over to the family letters today or tomorrow morning.
Yace na samu labarin cewa kanar Bako bai da gidan kansa, da haka zamu taimaka a gwamnatance, zamu sa ma iyalansa muhalli, kuma zamu tallafa musu da cekin naira miliyan 20. Za su samu wannan ceki ko yau ko gobe da safe, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. To ko ya mutanen dabban suka ji da rashin wannan komandan?
Muhammad Jibril ya kam kasuwa ma an rufe shago an rufe, kowa ya zauna kawa kamar shi kadai ya faruwa. Wallahi wani ya yi zazzabi abun da kawai sai a hankali.
In masoya garin Dambo kenan ke bayyana yadda dangantakar sai kasance tsakanin su da wanda sojin Najeriya da Allah ya ware suwa.
Yayin da yawan waɗanda cutar corona ta kashe a Amurka ke dosar 200,000, babbar cibiyar lafiyar ƙasar ta gaggauta cire wani bayanin da ta saka a shafinta na intanet kan yadda cutar ke yaduwa. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta wallafa wani bayani a ranar Juma'ar da ta gabata mai nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta ƙurar da ke bin iska wadda ake kira aerosol a tazara mai ɗan yawa. To amma kwatsam sai cibiyar ta cire wannan bayanin ranar Litinin, ta koma kan matsayinta na farko na cewa cutar corona na yaduwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya a tazarar mita 1.8 da kuma turiri da yawun da ke fitowa yayin magana tare ko atishawa. Dr. J. Butler, mataimakin cibiyar yaki da cututtuka masu yadon, ya ce an wallafa bayanin na baya-baya ne cikin kuskure gabanin tantance shi yadda ya kamata. An dai shayin zazzafar takaddama tsakanin ƙwararru kan yadda COVID-19 ke yaduwa. A watan Janairu, masu ilimin kimiyya sama da 200 daga ƙasashe sama da 30 sun buga wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga hukumar lafiya ta duniya WHO ta kiran hukumar da ta yi nazarin hujjojin da ke nuna cewa cutar corona na iya yaduwa ta iska. A halin da ake ciki kuma a China, hukumomi a wani garin da ke kan iyaka da ƙasar Myanmar sun fara gwajin cutar corona madubban mazauna yankin tun makon da ya gabata, bayan da aka samu wasu baki su biyu da suka shigo daga ƙasar Myanmar dauke da cutar ta corona. A garin Ruili, wanda mahada ce a lardin Yunnan, daura da kan iyaka mara matakan tsaro mai tsawon kilomita 2,200, hukumomi sun kafa dokar takaita zirga-zirga, suka kakkama bakin haure da dama suka ta sakiyarsu zuwa Myanmar. China ta ayyana garin na Ruili a matsayin mai cikin yanayi tamkar na lokacin yaki, yayin da hukumomi suka kaddamar da wani shiri na yin gwaji ma mutane wajen 200,000. Ruwan Changfa, mataimakin sakataren kwamitin jam'iyyar Yunnan, ya faɗa a wani taro cewa hukumomi sun kafa tsauraran matakan gudanar da cikakken bincike da kuma killacewa babu shiga babu fita. Wani attajiri dan China, tsohon mai harkar gine-gine wanda ya soki shugaban China Xi Jinping kan yadda ya tunkari matsalar COVID-19, ya samu hukuncin ɗaurin shekaru 18 saboda laifin almundahana. Wata sanarwar da matsakaiciyar kotun Beijing ta biyu ta bayar yau din nan Talata na cewa an samu Ren Zhengqin dan shekaru 69 da laifin handame wajen dala miliyan 16 mallakin wani kamfanin da ya taba shugabanta baya gabar da cin hanci da kuma amfani da iko ba bisa ka'ida ba, wanda ya janyo ma kamfanin asarar dala miliyan 17. Kotun ta ce Ren ya amsa cewa ya aikata dukkan laifukan da ake tuhumarsa da yi kuma ba zai dauka kara ba. Baya ga wannan hukuncin da aka yanke masa, an kuma ci shi tarar dala sama da 600,000.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda za mu fara da Najeriya, inda fiye da wata guda bayan da babban bankin Najeriya CBN ya amince da fara aiki da tsarin ba da lamuni da babu ruwa a cikinsa ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da sana'o'i. Masu kula da lamura a wannan fanni na ci gaba da bayyana matakan da ya kamata a ɗauka ta yadda tsarin zai nasarar farfaɗo da harkokin ƙananan 'yan kasuwa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Manufar wannan tsari na babban bankin ƙasa ita ce ƙarfafa gwiwar ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu domin su ba da gudunmawarsu ga yunkurin tada komatsar tattalin arzikin Najeriya. A ƙarƙashin tsarin, babban bankin Najeriya zai rinƙa samar da kuɗaɗen lamani ga wannan rukuni na 'yan kasuwa da waɗanda ke gudanar da sana'o'in hannu, amma ta hannun bankunan kasuwanci da ke tafiyar da harkokinsu bisa tsarin bankin musulunci da babu ruwa a cikinsa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke nazari a wannan fanni yayi tsokaci.
Tsawon lokaci al'umma suna yin asara, gwamnati tana yin asara a dalilin tsarin bankin. Al'umma da take ta musulmi ce, ta dage ba za ta karɓi bashi da ruwa ba. Gwamnatin Najeriya ta ki samar da tsarin ba da bashi babu ruwa, don haka mafiya yawan musulmi sun ki yadda su karɓi kuɗi, sun ma ki yadda su kai kuɗinsu banki. Saboda haka mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki. In kuwa mutane da yawa ba sa cikin tsarin banki, to gwamnati tana asara mai yawa, sannan ba a shinan wasu bayanai muhimmai a kan 'yan ƙasa. Saboda haka yanzu ribar ta zama biyu, ita gwamnati za ta rabauta da zarar musulmin da da suka ki zuwa banki suka yadda suka je, to da ribar da take ci idan mutane suka shiga tsarin banki za ta rabauta da wannan. Su kuma da suke ta fama da karamin jari ko kuma ma babu jari, al'ummar yanzu sun samu damar da za su shiga a dama da su.
sai dai Dr. Sa'idu Dukawa ya ce karancin bankuna masu tsari da babu kudin ruwa a Najeriya da karancin wayar da kai na daga cikin kalubalen wannan sabon tsari na babban bankin Najeriya.
Kukan da waɗansu suke ma na dan me za a kira shi na musulunci, me yasa ba za a ce wanda baya ba da ruwa ba, shi ma kawai saboda rashin fahimta ne. Saboda zaka iya yin bankin da baya ba da ruwa amma ba na musulunci ba, kiko na musulunci bayan baya ba da ruwa kuma bai yadda ayi cinikayya ko tasarrufi da dukiya ta hanyoyin da shi musulunci ya haramta ba, dan haka shi yasa tsarin yake kiransa na musulunci. To idan yanzu ƴan kasuwa sun fahimta, sai su kokari su ƙara buɗe bankuna, sannan bankunan da suke yanzu waɗanda suke ba da kuɗin ruwa in sun fahimci abin da inda duniya ta dosa, sai su kokari su buɗe wunduna. Duk wani banki da ake da shi sai buɗe windo na tsarin musulunci, saboda wannan zai ba shi dama ya karɓo makudan kuɗi daga babban bankin Najeriya, zai ba shi dama ya samu ƙarin kastomomi daga al'ummar musulmi, don haka zai ba shi dama ya tasarrufi da dukiya ya ci riba mai yawa. Bankunan kuma da muke da su na yanzu waɗanda suke kiran kansu na musulunci, sai su daɗa miƙewa su bi tsarin musuluncin sosai.
Ya zuwa yanzu dai bankuna uku zuwa hudu ne kacal a Najeriya ke tafiyar da hada-hadar kudade bisa tafarkin da babu ruwa a cikinsa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Tare da Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye da Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To baballe, shugaban Amurka Donald Trump wanda ya kai son jawabi gaban tarin jama'a na shirin gabatar da jawabinsa da aka nada ga babban zauren Majalisar Dinkin Duniya a daidai lokacin da yake fama da yaki da annobar corona da dangantaka mai tsami tsakanin Amurka da China da kuma ci gaba da samun barazana daga Koriya ta Arewa da Iran, duk waɗannan yayin zazzafan yakin neman wa'adi na biyu. Trump ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa yana da sako mai ƙarfi zuwa ga China, inda aka fara samun bullar cutar corona. To amma bai yi cikakken bayani ba gabanin jawabinsa na yau Talata. A farkon shugabancinsa, Trump ya karɓi bakuncin shugaba Xi Jinping a club dinsa da ke Florida. To amma yanzu shugabannin biyu na musayar zafafan kalamai kan cinikayya. Gwamnatin Amurka na ciccikar jam'iyyar 'yan communist China saboda yadda ta tunkari batun COVID-19 da katsalandan harkokin zaben Amurka da leƙen asiri a Amurka da kuma babakeri a sassan duniya. Amurka ta yi tayin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanan da suka kai ga damƙe madugun 'yan tawayen kungiyar National Liberation Army PLN a kasar Colombia. Amurka na zargin Wilbur Villegas Palomino da hannu a wata dabara da ke kan gudana ta kakkasawa da kuma sayar da koken ɗin Colombia a sassan Amurka don samun kuɗin tafi da harkokin kungiyar tawayen. Kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana Palomino da abin da ya kira wani rikakken mai ta'addancin kwaya bayan wata ziyarar da ya kai Colombia. Kungiyar ta ELN wadda aka kirkiro wajen shekaru 50 da suka gabata don yaƙar rashin daidaito a ƙasar ta Colombia ta yi ƙaurin suna a matakin ƙasa da ƙasa wajen gudanar da harkokin ta'addanci da kuma kisan gilla. Daga ƙarshe, Saudiya ƙasar Laraba mafi tasiri a duniya kuma inda nan ne masallatai mafiya daraja a addinin musulunci suke, ta bayyana matsayinta a hukumance kan daɗaɗɗiyar takaddamar nan ta gabar ta tsakiya. Matsayinta kuwa shi ne za ta kulla cikakkiyar dangantaka da Isra'ila ne kawai idan aka samu zaman lafiya tsakanin Isra'ilar da Falasɗinawa. Duk da haka dai, kafafen yaɗa labaran gwamnatin Saudiya da kuma su malamai na nuna alamar sauyi na nan tafi a dangantakar ƙasar da Isra'ila, wanda hakan na iya faruwa ne kawai bisa umarnin yarima mai jiran gado mai matukar tasiri Muhammad bin Salman. Waɗannan sakonnin da ke cin karo da juna game da yiwuwar kulla dangantaka tsakanin Saudiya da Isra'ila na nuni da abinda masu lura da al'amura da kuma yanci kike cewa hannun riga ne tsakanin yadda yarima mai shekaru 35 da kuma mahaifinsa mai shekaru 84 Sarki Salman ke fassara muradin ƙasar.
daidai Ibrahim Kalma shi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya bayan shafa watanni fiye da 5 da rufe makarantu da wuraren ibada a jihar Lagos, wacce ke dauke da mafiya yawan masu dauke da cutar corona. Yanzu dai gwamnatin jihar ta ba da umarnin bude su, abinda kuma ya haifar da martani daga mazauna jihar da ma gwamnatin Najeriya. Wakilin babban gida Jibrin ya aika mana da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Lagos ta bayyana dage haramcin da kagaba tun farko da hana gudanar da salloli 50 salawatu a masallatai da kuma sauran ibadoji a cococi da kifadin jihar baki daya. Wata sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar ta bayyana cewa ta dauki wannan makini domin sassauta dokar coronavirus da tun farko ta gaba, wanda ke hana jama'a taruka na ibada a jihar. To ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan maraki da gwamnatin ta jihar Lagos ta dauka? Ga abin da wasu su ke cewa.
Ina da matukar farin ciki da wannan rayuwa yanda muka shiga kwanakin baya cikin magana game da maganan coronavirus. An kulle masallaci, an kulle coci, an kulle makarantu da wadansu wurare da dama da kuma kamfanonuka. Amma yanzu gashi nan Allah da ikonsa ya yi aiki, yana talaha wa al'ummansa na cikin rayuwa. Gashi an bude masallaci da su coci, yanzu kowa na walwala, yana shiga coci, yana shiga masallaci.
A nan garin Lagos mun ji daɗi da matakin jihar Lagos da ta ɗauka domin mu samu zuwa masallatai domin yin sauran sallolinmu da muke yi gabaki daya. Wannan abu ya mana dadi domin dukkan masallatanmu ba za su zama kango ba sai in ba a sallah a ciki. To amma tunda an ba mu wannan dama mun gode, kuma wannan annoba muna roƙon Allah ya ƙara tsare kowa da ita, kuma duk wata annoba da za ta iya hana mu zuwa masallatai ya Allah kai mana tsari da ita.
Eh, an bude church da masallaci a bisa ga inda an bude church a Lagos, ana zuwa church ko ne Sunday. Amma sai ka wanke hannunka kuma ka sa takunkumi sannan a barka ka shigo church.
Malam, muna mai farin ciki ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana lokacin da wannan annoba za ta tafi. Allah ya sa mun dawo masallatanmu, za mu ci gaba da salloli kamar yadda addinin mu ya tanadar mana. Sannan na biyu, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu cikakkiyar lafiya da za mu je mu yi sallah. Kuma su gwamnatocinmu ya nuna cewa suna yin wannan abin ne don su kare lafiyar al'umma da kuma tsaron al'ummar Najeriya gaba daya.
To anan an koma, amma gaskiya a zahirin gaskiya banda makarantar firamare su ma kansu makarantar sakandare an ce sai ɗan aji uku na karamar sakandare da ɗan aji na babban sakandare su ne za su koma. To kaga duk da haka dai za a ce an koma ne ba a koma ba, mutane da dama suna haizu da yara dai suna garan ba a gari. Amma ta bangaren makarantu na masu kuɗi masu zaman kansu su sun koma, dama su Allah Allah su yi a koma domin me su ci gaba da karɓar kuɗin makaranta daga hannun iyayen yara. Shisa su ana ba da umarni ba su bi wata bakwai su koma.
Mun shishe ne ilu Eko, o si dupe lowo Ọlọ́run àti ìjọba fún iléèwé.
Wannan malami ya ce ko shaka babu mun ji daɗin wannan maraki da gwamnatin jihar Lagos ta ɗauka. Wannan zai ba mu damar gudanar da ibadojinmu kamar da muka saba tun farko. Jihar Lagos zai ta kasance jiha ta farko kuma kan gaba da ke ɗauke da masu cutar coronavirus a tarayyar Najeriya. To sai dai kuma hakan bai hana gwamnatin jihar Lagos ɗaukan matakai na sassauta dokokin hana zirga-zirga da cuɗanya tsakanin al'ummar jihar baki ɗaya ba. Al'amarin da kuma ke ci gaba tare hankalin sauran jami'an lafiya a jihar ta Lagos. To sai dai kuma akasarin al'ummar jihar suna bayyana matakin da gwamnatin ke ɗauka na sassauta musu da cewa zai taimaka wajen dawo da harkokin yau da kullum kamar da aka saba tun farko. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 202.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a biyu hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma annabi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Da wasu manoma a Najeriya ke kokawa cewa ba sa samun bashin da gwamnatin tarayyar kasar ke bayarwa ga manoma. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya reshen jihar Kano, Alhaji Abubakar Haruna Aliyu, kan bashin da gwamnatin tarayyar ta ba wa manoman shinkafa. Mahmud Gareka,
yanzu an shiga shekara ta uku kenan, za a iya cewa kun fara wannan hidima ta harkar noman shinkafa, musamman game da tallafin da gwamnatin tarayya ko tsarin da ta fito da shi na bunƙasa harkokin noman shinkafa a ƙasa, a yunkurin da take na ganin cewa an bunƙasa ƙasa da abinci. An yi karo ɗaya, an yi karo biyu, watakila yanzu ana kan karo na uku, duk da cewa kuna yi na noman rani da na damina ne. Yanzu tartibi, tunda watakila bisa yadda aka tsara wannan shiri, akwai zancen na karɓa in dawo da shi don wani ya ci gajiya ko kuma ma ni ma a daɗa bani misali. A wannan janibi, a wannan hali ake ciki game da alaƙar ku da manoma da suka ci gajiyar wannan tsare-tsare, ana komowa da waɗannan kayayyaki kuma wasu ma suna ci gaba da gajiyar su ne ko kuma ya abin yake zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To gaskiya ba za mu ce ba a biya ba, ana biya amma ba yanda ya kamata a biya ba. Muna ganin waɗansu suna da ƙoƙarin biya, amma akasarin waɗanda suka karɓi noman nan tsakani da Allah ba sa biya, kuma abun yana shafan mu, saboda wannan abu ba zai dore ba idan ana ba mu waɗannan kayan noma kuma ba mu biya, saboda ba wata gwamnatin da za ta shigo ta tsaya ta yi ta fitar da kuɗi ana yi wa manoma wannan hidimar amma kuma ba a biya. To wannan culture ɗinmu ne wanda ina ganin dole sai mun canja wannan perception ɗin namu na mutanenmu da suke da irin waɗannan halaye, kamar suna ganin wannan kaya ne na gwamnati, is a national care, kowa zai ɗauko kansa da spoon fork ɗinsa ya ce zai yanki cake ɗin nan.
Amma chairman, ba ku saka rariya ba ne kun tantance mutane masu irin wannan aƙida cin ma gabanin, wato a ce an kai ga danka musu wannan amana misali?
A tsakani da Allah mun yi iya ƙoƙarinmu mun tantance mutanen nan da suke shigowa, saboda wannan abu ma na ƙarshe da muka yi duk masarautun nan guda biyar babu inda mu je mun kai ziyara ba, kuma mun faɗi manufarmu da kuma yanda tsarinmu yake da yanda muke so mutane su zo su karɓi wannan bashi na noma kuma su dawo da shi, wanda idan mutum ya karɓa ba a lokaci ɗaya ma zai dawo da wannan kuɗi ba. Hawa uku ne za ka yi. Na farko, yanzu a lokacin da muka fara, idan ka zo ka karɓi wannan bashi za ka yi noma sau uku sannan ka biya bashin nan, wanda ana so na farko ɗin nan idan ka yi ka ba da kashi 30 ko kashi 40, na biyu ma ka ba da 30, na uku ka ba da kashi 40, ka kashi 100 kenan. To amma saboda rashin biyan, rashin dawo da wannan abu, sai ya kasance cewa mun canja abun, wanda kafin ma ka karɓi kayan nan namu dole sai ka ajiye abin da ake kira equity contribution, wanda shine 20%. In ka ajiye 20% ɗin nan, kai noma misali yanzu muna cikin damuna, ka zo ka karɓi kayan damunan nan, to ka gama noman ka na damuna sai ka sa kashi 20, sannan abin da ka samu ɗin sai ka juya wannan kuɗi. In ka juya sai ka zo ka yi noman rani, shi ma ka gama noman ranin ka sai ka aje kashi 30, sannan Allah ya nuna mana ka sake juyawa ka yi noman damuna, sannan ka zo ka kashe kashi 30, ka biya kashi 100, kuma kana biyan kashi 100 nan in ka zo gurinmu ka biya za mu sake ninka maka. Misali ka karbi hekta daya ka biya, to in ka zo kana da sha'awar bu kara maka zamu iya baka hekta 2 ko hekta 3 saboda me saboda kai rik kai wannan alƙawarin ka cika alƙawarin ka ka dawo da wannan abu
zancan alƙawarin nan shine babban kalubale chama waye zuwa yanzu tunda dama ba ruwan kudi kuke baiwa manoman nan ba zance ne na kayayyakin noma kama daga iri taki da makamantansu watakila zaka yi mana tilara kaman mutum nawa ne a jihar Kano suka ci gajiya kuma watakila kudin kayayyakin da aka ba su zai kai kudin sa zai kai kaman nawa a kiyasan ce
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin rayuwar da masu sauraro kan turo mana ta email
kuma na farko a yau mun samu ne daga Usman Shitu Mahuta inda yace hakika zaben gwamnatin jihar Edo da ya gudana wanda Gwado Obasanjo ya samu nasara ya nuna asiri cewa siyasar Ubangida a Najeriya ta kusa zama tarihi kuma haka wata babbar nasara ce ga jarumin demokradiyyar Najeriya sai kuma sako da muka samu daga Sade Sa'idu Daura shi kuma cewa yayi ta dan VOA Hausa jami'an tsaron ƴan sanda har 30,000 da aka jibge a jihar Edo wajen gudanar da zaɓe da haka ake jibge jami'an tsaro a duk jihar da ƴan ta'adda suke kai hare-hare satumi an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a Najeriya amma sai gashi an ba harkar zaɓe muhimmanci da ba a ba rayukan jama'a ba shi kuwa Aliyu Muktar Umar Kwali a Kano cewa yayi shugaba Alhassan Watara ka sani fa guguwar nan da ta kada tsohon shugaba Lawrence Gbagbo akan ƙudurin zage na uku to kai ma fa tana nan tana jiran ka sai kuma sako na gaba wanda kuwa haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Sabo Sarkin Sansani da Sani Mai Gari dukkan su a jihar Jigawa da kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ba mu dama mu kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da same kawo manoma a jihar Jigawa waɗanda suka yi ta asara sakamakon ambaliyar ruwan kogi hakika wasu da dama fashi suka karɓa daga bankuna da kuma halin masu hannu da shuni don haka akwai buƙatar gwamnati ta taimaka ma waɗannan manoma to sai kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga Ahmadu Abacha Macina kawo mai gora kumsa su kuma cewa suka yi assalamu alaikum VOA Hausa Allah ya ji kamar gari mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris Rahamansa mu kuma masu sauran numfashi idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin sako mana ƙarshe kuma mun kuma sake samu ne daga Usman Shitu Mahuta inda yace muddin za a bude kasuwanni da wuraren ibada to ci gaba da makarantu saboda annobar corona wata bahangwar dabara ce ya kamata gwamnatin Najeriya da ma na jihohi su sake nazari akan wannan batu domin fa'ilimi shine fitila mai haskawa to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
kuma tsaro da haka kuma muka fara karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wannan shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya tayi gabatar da shirin da Julie Ladies Gresham wacce ta hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babalake muku fatan alheri ma assalamu